الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka, littafin Kitabut Tauhid, wallafar babban malami na musulunci Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahmatullahi alayhi. A cikin wannan masallaci namu mai albarka Masjidut Tauhid, a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, mun kwana a ƙarƙashin baban da yake sanar da mu hani daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da shugaba ya ce abdi wa amati, ko kuma bawa ya ce rabbi da kuma sayyidi da sauransu, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan babi na gaba. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Babul la yuraddu man sa'ala billahi. An ibn Umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam: man sa'ala billahi fa'atuhu, wa man ista'adha billahi fa'a'idhuhu, ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم. باب وأن بابي ذي من بياني دنغني دا لا يرد من سأل بالله، ba a korar dukkan wanda ya tambaya a bashi dan Allah. Dukkan wanda ya yi roƙo ya ce a bashi dan Allah, to ba a korar shi, ba a yin watsi da lamarin shi, ba a mayar da shi hannu goma, ana dan bashi ko da kaɗan ne. Hadisi na farko a cikin wannan babi shi ne hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi da mahaifinsa. Abdullahi ɗan Umar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce: man sa'ala billahi, dukkan wanda ya tambaye ku da sunan Allah ya ce a bani dan Allah, a yi min dan Allah, fa'atuhu, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ku ɗauka ku bashi, ku ɗauka ku bashi, ko da ba ku bashi ba abin da ya roƙa 100%, to ku san mishi, ko da daidai gwargwado ne ku sa ya kama hanya dai, ya zamanto kun ɗan sama mishi kaɗan, ko da cikin goma kuka ba shi kashi ɗaya, to lalle ya fi a ce ba a bada ba. La tastahyu min i'da'il qalili fa innal hirmana aqallu minhu, kan da ku ji kunyar ba da ɗan kaɗan wanda kuke da shi. Hanawa emti ka hana mutum ya fi ƙaranci sama da ka ba shi kaɗan. To amma wajen a bani dan Allah, ka kallaci wanda ya maka wannan tambayar, wani za ka ga cewa zuciyar shi ce ta mutu, ya fi ka ƙarfi, ya fi ka wadata, amma ya maida roƙo a matsayin sana'ar shi. Wannan in ya zo yanda ya kamata shi ne kamar ya nasiha. Wani daga cikin bayin Allah za ka ga cewa yaro ne ɗan ƙarami, bai kai lokacin da ya kamata a ce yana bara ba, gashi nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai rage shi da komai ba, siffar shi, halittarsa, komai yana da hannayensa lafiyansu ƙalau, ƙafafuwansa lafiyansu ƙalau, idanunsa lafiyansu ƙalau, kunnensa lafiyansu ƙalau, amma kuma yanzu yana bara. Maimakon yaro wanda shi ne babba na gobe ya kama jiki ya yi aikin da ya dace, sai ya zamanto ya je shi yana ta bara, yana ta roƙe-roƙe. To tun daga wannan lokacin zuciya ta mutu. To irin waɗannan ba wai ba su ya kamata a ce ana yi ba, a dinga yi musu nasiha, wanda ya kamata a ce an ɗan kwakkwaɗe su ma, saboda ya zamanto dai sun gyara halayensu, a sanar da su cewa bara ba abu bane mai kyau. Addini na musulunci bai yi umarni da a dinga yin bara ba sai a lokacin da ya zamanto tura ta kai bango. Wa man ista'aza billahi fa'izuhu, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan mutumin da ya nemi tsari da sunan Allah ya ce a kare shi don Allah, ya nemi tsari da sunan Allah ya ce a'udhu bi rabbil falaqi ko a'udhu bi rabbin nasi, to fa'izuhu, ku ba shi kariya. Kada ya zamanto mutum ista'aza billahi amma kuma a farmishi, a cutar da shi, a zalunce shi, a hantare shi, a kyare shi. Idan mutum ya nemi kariya da Allah, to a matsayin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda shi ne wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, to sai a ba shi kariya. Idan ya zamanto shi ma wannan mutumin ya cancanci a ba shi kariya ɗin. Akwai waɗanda ba sa cancantar a ba su kariya. Idan mutum ya zamanto ya yi zalunci, ya yi ta'addanci, ya yi ta abin da ya yi ta yi, abin da ya ga dama na cike ta dokar Allah, sai aka samu iko a kan shi, to yanzu a wannan lokacin wani ya ce a ba shi kariya don Allah, bai cancanci a ba shi kariya ba. Wanda ya cancanci a ba shi kariya, to lokacin da ya roƙi a ba shi kariya don Allah, to ku yi ƙoƙari ku ba shi kariya. Wa man da'akum fa ajibuhu, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan mutumin da ya gayyace ku zuwa wani abu wanda yake mai mahimmanci, to ku bar abin da kuke ku amsa gayyatar shi, ko da ana harkar canji je, to sai a amsa gayyata. Kayya wannan iko Allah kenan. Karatunmu na yau ya faɗo a kan waɗansu daga cikin ‘yan uwa. La takunu mithla fulani kenan. Karatunmu la takunu mithla fulani ya Abdullahi da Riyadu Salihin na yau, kuma sai faɗo a kan man da'akum fa ajibu. Idan mutum ya gayyace ku zuwa buɗewa masallaci ne a matsayin shi na yayanku da sauransu, to ku amsa gayyata. Kar ku kawo uzuri da cewa harkar canji ta yi yawa da sauransu. To wajen abin da ya shafi ijabatu da'awa, wannan yana daga cikin haƙƙi na musulmi akan musulmi ɗan uwan shi. Lokacin da mutum ya gayyace ka, to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idza du'iya ahadukum falyujib, idan aka gayyaci kowane ɗaya daga cikin ku zuwa ga wani abu wanda ya dace, to ya amsa wannan gayyata ɗin. To in ya zama akwai wani wasa wanda yake mashhuri a can, irin an gayyace ka ɗaura aure, sai aka ce to amma akwai wasa da za a yi, ‘yan fina-finai za su zo su a wajen ɗaura aure, za a yi wasa wanda yake na zamani da sauransu. Abu laifi kawai ka ci gaba da karatun Riyadu Salihinka, ko ka kalkaɗewa shaɗibiyar ka ƙura, ko kuma ka kalkaɗewa hirzul amanin ka ƙura, ko ka kalkaɗewa kitabu tauhid ɗin ka ƙura, kai zaman ka a gidanka. Ka ci gaba da karatunka, ka ce za mu yi musu addu'a dai Allah ta'ala ya sa a gama sabga lafiya, amma dai kan mu amsa gayyata mu je mu ga abin da bai dace ba, wanda mu tsaya mu ga abin da ya dace a cikin aya ta Alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kana wajen abin da ya shafi in ya zama a matsayinka na malami mai karantarwa, malamin yara, sai aka gayyace ka, sai ya zama ya dace lokacin da aka gayyace ka lokacin karantarwa ne ta yara. To ita gayyata kullum ana tana iya sabuntaka, amma yara in ya zamanto ƙuruciyar su ta tafi ba za ta dawo ba. Idan ƙuruciya ta tafi ba za ta dawo ba. Alalaita shababa ya'udu yawman, haka wani mawaƙi ya faɗa. Fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu, ina ma ma dai a ce ƙuruciya ta dawo wata rana in ba ta labarin abin da hurhura ta mun. Ai ba zai yi ba wannan abin da ba zai yi ba. To idan mutum ya gayyace ka, sai ya kallaci aikin da kake da kuma amsa gayyata ɗin, wanne ya fi mahimmanci? Amsa gayyatar shi in baka je ba, ba zai hana ba wannan sabga ɗin a yi ta. Karantarwa yara a matsayinka na malaminsu, in baka zauna ba, ka ce ka tafi, to in baka zauna ba yara su sun samu gara ɓasa. Al-ghanimatul barida ce irin wannan. Fursa ce wanda la ta takarrara. Kana tafiya wajen zoka su ma na hesa balle. Su je gida suna jin daɗi, ba a karatu yau malam yayi ana sauga ba a karatu. Su suna jin daɗi a matsayinsu na yara, ba su san ciwon kansu ba. to irin wannan in ka kallata sai kai zamanto kai amfani da damar ka in ma kafin yara su zo su kan a fara taro ka je ka bashi uzuri kace to alhamdulillah gashi shikenan ya ganka ko kuma bayan yara sun tashi da dare ka je ku gaisa da shi da sauransu ka ga mai uzurin ka a matsayin ka na malamin makaranta bai kamata ba ce ka sa wannan a gaban ka a yanzu saboda ana so jil ya zamanto mai kyau mun gane da kyau yawwara ومن صنع إليكم معروفا ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي دكا وانده يمكو عليهيري فكافئوه توقوماكو مشغو متعرزي دكا متمن ده يمكو على خيري يشغو تشنكو يياد عمكو وانا ايكي نا على خيري دا مرو وطاني مو سيواني يدو يكو يامنا كوتا اقوانا معروفي نغو كوكوماني يدو يجينا عمنا مسلاتي ko kuma wani ya zo shi ya karantar da mu wani bangare na addini na musulunci azalla ce dukkan wanda ya muku alkhairi fa kafi'uhu kusakaita mai da wannan alkhairin da ya muku kuma shigo mata arziki tuwan girma miyar sanama ko azalla ce fa illam tajidu ma tukafi'unahu idan buku samu ba abin da za ku sakaita wa shi wannan mutumin da ya muku alkhairi ba ku da abin da za ku doka a ajihunku ku bashi ba ku da wani katabiskin da za ku mishi wanda yake madi abin da za ka doka ka bashi yafi karfin ka dama wannan mutum to abin da ya kamata shine fad'u lahu ku yi ta mai addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya albarkaci dukiyarsa Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarsa Allah ta'ala ya yawaita iri-irinsu a cikin musulmai saboda musulunci da musulmai su moru da dukiyarsu da kuma tunaninsu da kuma karatunsu akwai wanda idan yana da dukiya musulunci yana moruwa da wannan dukiyar akwai wanda idan yana da tunani musulunci yana moruwa da wannan tunanin nashi akwai wanda idan yana da karatu musulunci yana moruwa da wannan karatun nashi akwai wanda idan yana da karfi musulunci yana moruwa da wannan karfin nashi akwai wanda idan yana da hanya wasaba musulunci yana moruwa da wannan wasaqar tashi to sai ka dinga yi mai addu'a a wani bangare ne shi wannan mutumin yake wasaqa ce gare shi yana da hanya ce amma sai ya zamanto hanyar abuda take duk wanda ya dace yana mai hanya ya tafi wani abu wanda yake musulunci zai moru da shi to sai ku dinga yi mai addu'a Allah tabaaraka wa ta'ala ya kara dafa mishi cikin al'amuran shi Allah subhanahu wa ta'ala ya waita mana iri-irin su cikin musulmai Allah ta'ala albarkaci zurriyarsa ya zamanto ko bayan ransa zurriyarsa a samu wanda za su yi aikin da yafi nashi ma saboda alwaladu wani kaso ne na dansa wa allaysa lil insani illa ma sa'a to dan mutum yana daga cikin sa'ayu aga lokacin da ƴaƴan shi suka tashi suka fi shi aiki na gari yana kwance a cikin kabarinsa sai ya zamanto abin da ma shi yake samu na lada a lokacin da yana da rai yanzu abin da yake kai mai yafi wannan yawa shine ma'aiki yace idan har ya zamanto buku samu ba abin da za ku sakaita mishi da shi to fad'u lahu ku dinga yi mai addu'a ta alkhairi hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu hadde wato ku ga cewa haƙiƙa kun sakaita mai da abin da ya dace shi ma idan mutum ya muku alkhairi haka ya kamata alkhairi idan kai wa mutumin kirki kamar yanda wani mawaki yake cewa idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada lokacin da kai wa mutumin kirki goma ta arziki kamar alheri to ka mallake shi ya zama surukinka daga nesa in ka tsinkaye shi zaka danga labewa saboda kai ga alhaji nan kare zo shi hallo a dora mishi wani sai ka tashi ka shiga gida kamar da wanda ya baka miliyan guda shi ka kawo wata rana ce ka tari ka je shago ya je shago ya kashe maka jika biyu ko jika uku da dalilin wannan yanzu in ka ganshi ko a hanya ka ganshi in a moto kake shi a kawo sai ka tsaya ku gaisa da shi an yi mutunci saboda malaktahu malakaka a matsayinka na mutumin kirki ka sa alheri amma idan mutumin banza ne kawai kirki ko to kamar ka zuba wato ruwa ne a juji a ina ga maimakon ya tashi da kamshi sai dai ya tashi da wari ko dawa wanda yake dawa ne in aka yi tsatsawa to in ka je hucewa za ka ga guri yayi gumus to haka mutumin banza in ka mishi alheri yake sai ya zama ya ƙara taurin kai da rena mutane da ƙababa a yi wannan banza wannan wahi me yasa yake ai bai isa bane mutumin banza mutumin wahi kana mishi amma kuma raka ce maka mutumin banza akwai wanda zaka ga suna da irin waɗannan tunanin mutum ya musu in ka mishi yace dan iska in ya ga dama kada yi mamana kaza 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 maimakon ya zamanto in ba yabo ba fallasa in dai har bai maka addu'a ta alkhairi ba to bai kamata ba shi ko ya kushe ka in zai kushe to kada ya amsa na'am wannan hadisi al-imamu abu daud da al-imamu an-nasa'i suka rawaito shi da sanadi wanda yake ingantacce na'am
shi musayyib الأولى إعادة من استعاذ بالله الثانية إعطاء من سأل بالله الثالثة إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه
فيه مسائل أتكون وانا بابي أكوي مسألو لي وان دي كماتا أتي من فهمتا karkashin wannan hadisi na Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sunan al-ula mas'ala ta farko i'azatu man ista'aza billahi bayar da kariya ga dukkan mutumin da ya nemi kariya da sunan Allah dukkan wanda yace a'udhu billahi to a bashi kariya ina neman tsari ga Allah Allah ta'ala ya kare ni min sharri shayatini min sharri shayatinil insi wal jinni daga sharrin shaydanu na mutane da aljannu to duk mutumin banza to ya bashi kariya wannan mutum athaniya mas'ala ta biyu i'ta'u man sa'ala billahi baiwa dukkan mutumin da yayi bara ya roka a bashi dan Allah to in dai ya dace da a bashi to in akwai a doka a bashi idan mutum yayi bara ka kallace yanayin sa shin ya dace da yayi baran ko bai dace ba idan bai dace yayi bara ba ko to ka ga mai magana kyakkyawa kamar ya nasiha a matsayin ka na wanda kana zuwa makaranta ka san kalmomin da zaka yi amfani da su wanda zaka sa mai kyamar bara a ransa qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ka kawo mai ayoyi wanda suke nuni akan hatsarin roko da kuma hadisai wanda suke nuni akan hatsarin roko ka nuna mishi kuma darajar mutumin da yake doka yake bayarwa da kuma kaskancin mutumin da yake meka hannu yake amsa gobe in ya sake dawowa ka dan sake mai irin wannan kala din to wanda ya dace kuma a bashi shine a doka a bashi as-salisa mas'ala ta uku a cikin wannan babi shine ijabatu da'awa amsa gayyata maiki alaihi salatu wassalam yace wato yana daga cikin haƙi na musulmi akan musulmi dan uwan shi ya amsa gayyata lokacin da dan uwanka musulmi ya gayyace ka matukar dai babu wani uzuri wanda yafi wannan gayyatar ƙarfi to ka amsa gayyatar wannan shi ma yana daga cikin haƙƙi na musulmi wanda wannan shine zai ƙara danƙon zumunci tsakankaninka da wannan dan uwan naka musulmi amma in ya zama akwai abin da ya ture wannan maslaha din saboda masalih wani lokacin ta takasar to a wannan lokacin sai ya zamanto ilimin ka ya maka amfani wa in tazaham adadul masalih waqaddamul a'la min al masalih idan ya zama an samu cunkoso cacurundo na adadin maslahohi sun yawa kuma dole ne sai a lokacin za a yi su dan za a wannan lokacin a matsayin ka na malami dalibi wanda ya dan fahimci addini to sai ka kallaci wata maslaha ta fi ƙarfi sai ka gabatar da ita kun gane da kyau mutum ne ya gayyace ka daurin auren sa amsa gayyatar wannan maslaha ce ko ba maslaha bace maslaha ce ka fito da motar ka za ka tafi shikenan ga wani nan makwabcinka ne matarsa tana nakuda za a kai ta likita yanzu ya tafi ya nemo mai mota ko mai a daidaita sahu yanzu kai kana gani yanayin da take ciki gashi nan mata suna tsaye lafiya ma wani suka ce a nakuda ce take za a kai ta likita kuma ya tafi neman mai mota kai ta likita maslaha ne ko ba maslaha ba ne maslaha ce. To yanzu ka ce to Allah ba da lafiya, Allah sa a samu lafiya, ka dako ta jika bi ka ce ga wannan an sha ruwa, ka je ka buga ka tafi wajen daura aure, wannan bai dace ba. La Allah da ya tafi neman mu mai motar na lokaci ya kure, bai samu mai mota ko kuma bisu daidaita da shi ba, ko kuma mai a daidaita sahu su ma dai a yi ta shan fama a zonan din, kuma daga karshe abin ya bayar da cewa aihuwa ta kusanto, kuma ya zamanto ta jiga ta ita wannan baiwar Allah. A ga wannan maslaha ce guda biyu ta hadu. In ka ce ka kai ta likita, ka je ka kuciri takarra a yi kaza a yi kaza a shiga da sauransu kankadawa an daura aure. In ka ce ka tafi wajen daura aure, to kuma kai ta likita zai zamanto ya kuce maka. Sai ya zamanto ka cewa makwabcin naka, ai ba sai an je neman mota ba, gatawa shikenan, kawai shigo gidan gaba su ko matan su shiga gidan baya a kai su. In ka je ka ajiye su, sai ka ce to Allah sa a sauka lafiya ka dawo wajen daura aure. Kai ka zo an daura aure a ce kai da amanawa gare ka, ka ce ba komai, haka Allah ya gaddara. Sai zama ka jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya, ka samu ladan wannan makwabci naka, sannan kuma wancan daura aure shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ga zuciyarka. Mun gane da kyau. To amma in ya zamanto kai ba ka da irin wannan program ɗin, ka fito za ka tafi ɗaura aure, sai aka ce ga wani ɗan gidan makwabcinka can ya rasu, yanzu za a yi sutura, ka ce to mu kuma za mu tafi ɗaura aure, Allah ji kansa, Allah ya gafarta mishi, daga baya dai mun zo an yi ta'aziyya. In kana can ne ka ji labari, sai ka ce to bar dai mu gama wannan hidima ɗin da gwamnati ta shi. Amma tunda dai baka tafi ba kotu, sai ka kira 'yan angwa. Gashi nan ka sa kaya, daga an ganka an ga kai mai zuwa gun daura aure ne, amma kuma sai ka tafi wajen wannan lamarin a yi da kai, saboda ka samu kiratsani guda biyu ka dogon ka huce daga nan. Mun gane da kyau. To waɗannan abubuwan haka ya kamata mu kalla: ijabatu da'awa, gayyatar da aka gayyace ka, amsa ta da rashin amsa ta, wanne ya fi maslaha a gare ka kai a karan kanka, sai ka kallata ka gani. A kowane lokaci wani dan mutum ya gayyace ka, musamman in mutum yana dalibin ilimi, wallahi in kana karatu in kace ko ta gayyata za ka amsa, to ba kai ba karatu. Saboda lokacin karatu lokaci gare shi. Shi yasa yawan dama abin da ya shafi kasratul ala'iq yana daga cikin abin da suke zamantowa a'iq ne, mai hana mutum karatu. Yawan alaƙoƙi, wancan abokinka ne, wancan yayin shi kaza, wancan kaza, wancan kaza. Kowace rana kai dai akwai wata ajanda da za ka fita kai. Arrabi'a, mas'ala ta hudu a cikin wannan babi: almukafa'atu 'ala as-sani'ati, wato sakaitawa akan alkhairi idan aka yi maka. Idan aka yi maka alkhairi, to ka sakaita wanda ya maka alkhairi din nan da alkhairi. Mun gane almukafa'atu 'ala as-sani'ati, sakaitawa akan alkhairin da mutum ya maka. Kar ya zamanto alheri dan tsiya. Akwai wanda zaka mishi alheri, in ya tashi ba alherin zai sakaita maka da shi ba, dalalata zai sakaita maka. Wallahi ƴan uwa, muna cikin zamanin da sai hakuri. Wani lokacin za ka ga ɗaliban ilimi sun tashi a hannun malamansu. Malamin nan naku na unguwarku, wanda ya karantar da kai alifun, ba'un, ta'un, tsa'un, jimun, har ya kai maka shi ya'un ko, wallahi in wani irin matsayi ka kai, inda hankali bai kamata ka manta alkhairinsa ba. Saboda wannan shine hamzatul wasl dinka, shine dan balka na farko wanda ka fara ganewa ma menene karatu. Mahaifanka duk matsayin da ka kai, ba ranar da za ta dawo a ce gashi kai ka zama kai ne mahaifinsu, ta fuskar ka ba su umarni, su ne 'ya'yanka, ta fuskar su aikata abin da kace kai, da suka su aikata abin da kace ai. To amma za mu ga waɗansu 'ya'yan dan sun taka wani matsayi, sun rike wani matsayi, iyayensu masu karamin ƙarfi ne, in za a yi wani abu a gidan iyayen ba su da ikon da za su bi kirje su yanke magana, sai an ce sai an ji ta bakin wani. A matsayinka na ɗalibi wanda ka yi karatu a gurin wannan malami, dan yanzu ka taki wani matsayi da shi bai kai ba wannan matsayi ɗin, sai zamanto ka rena shi. Ya zamanto malami da ma'aifa ka san ƙimarsu. Duk lokacin da ya zamanto mutum ya rena mahaifan shi, kar ya yi tunanin cewa shi kuma 'ya'yan shi za su girmama shi. Duk lokacin da mutum ya zamanto ya rena malaman shi, kar ya yi tsammanin cewa shi kuma ɗalibansa za su girmama shi. Lokacin da za ka zo ka zauna a mimbari akan kujera a masallaci, ka caccaki malumanka saboda sun saba maka akan masala ɗaya, biyu, masala uku, ka caccake su da jahilci, busu fahimci addini ba, busu yi kaza, busu yi kaza ba, to shikenan ana zuwa. Da ranka wani a gaban ka ma zai zo a masallacin naka, zai nemi izini, ka bashi damar yayi makala ta awa ɗaya, ka ji a ciki yana maka hannunka mai sana. Akwai wanda suke karantarwa busu iya karantarwa ba, wallahi wanda ya kamata dai a ce masallatai ma in akwai a hannunsu a amshi. Ka je na kawo irin waɗansu matsaloli wanda kai ne kuma da kanka yake. Kaga kai malamanka ba a gabansu ba ka musu. To amma sai ya zamanto shi a gabanka ya maka. Saboda aljaza'u min jinsil amal. Kamata dinu tudanu. To lokacin da mutum ya maka alkhairi ko, to koyaya yake kai kai mai mukafa'a. Al-khamisatu anna du'a'a mukafa'atun liman lam yaqdir illa 'alayhi. Wato mas'ala ta biyar, haƙiƙa addu'a mukafa'a ce, sakaitawa ce ga dukkan mutumin da ba ya da iko akan ya sakaita din, face dai akan addu'a din. Irin yanzu mutumin da yake maihon shi, maihonka in me zaka musu ko la baka isa ka sakaita musu ba, iya tsakaninka da su shine ka musu addu'a, amma ba zancen ka sakaita musu ba. Manzo Allah sallama ya ce, la yajizi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihu fayu'taqahu. Ba yanda za a ce wai ma'aihi ɗansa ya sakaita mishi da alherin da ya mishi, ma'aihi ya ɗanta ya sakaita mata da alherin da ta mishi, sai lokacin da ya zamanto ɗan ya samu ma'aihon a matsayinsu na bayi, ya siye su ya ‘yantar da su. To a lokacin da ma'aihinka yake bawa, kai ma bawa ne. To ai mene zama ya ci barazana ba na ƙasa? To kai ma bawa ne, kuma bawa da mamalaka duka mulkul lisayyidi. To kaga shi abin da tsakankaninka da su kawai sai addu'a. To ya zamanto a kowace rana akwai wani lokaci wanda zaka dinga yi musu addu'a ta alkhairi. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya fitar da su kumiyar jama'a, Allah ta'ala ya ƙara rufa musu asiri, Allah ta'ala ya sa su mutu akan musulunci. Ka dinga yi musu addu'a ta alkhairi, sai ya zamanto kai ma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka baya, sai ya zama addu'ar da za su dinga yi maka. Haka nan malamanka, duk wanda ya zama malaminka ko, ba yanda za a yi kuma ka sakaita mai da alherin da ka mishi. Shi yasa al-Imam al-Hariri a muqama, akwai waɗansu abiyati guda biyu da ya kawo a cikin muqaddima. Ya ce, falau qabla mabkaha bakaitu sababatan bi su'da shafaitu nafsa qabla tanaddumi walakin bakat qabli fa hayya jalil buka bukaha fa qultu al-fadlu lil mutaqaddim. Alfadu lil mutaqaddimi. Abu Zaid, wato al-Imam al-Hariri yace, duk da wato muqama ta yanda ta samu karbuwa a wajen jama'a, amma dai ba ni bane farko a wannan babi din. Fadalar tana komawa ne zuwa ga wato muqama ta Badi Usman. Mun gane da kyau. To kaga shi ba malamin sa bane fa. Ya kalla ne, ya kera tashi a tsarin irin ta wancan Badi Usman. Sai zamanto ta Hariri din tafi wahala kuma tafi salwa. To amma yanzu mutum nawa zai ɗauki littafin malami ya karanta, saboda ƙin kasawa ya zo kuma yana caccakar wannan malami. Mutum nawa zai saurari kasat ɗin malami ya amfana da ita, amma daga ƙarshe sai ya zamanto wannan malamin ya zama abokin faɗan shi. Shi yasa duk wanda ya maka alkhairi, in dai baka sakaita mai da alkhairi ba ko, to kai ma wanda ka shuka wa alkhairi din ba za su sakaita maka da alkhairi ba. As-sadisa, mas'ala ta shida, qawluhu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Wato fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yace ku yi ta mai addu'a har dai ku ga cewa haƙiƙa kun sakaita wa shi wannan wanda ya muku alkhairi din. To kaga idan iyayenka ne, addu'a da zaka yi ta mai ba zaka ce ba ka dauki shekara goma kana musu addu'a ka daina. Addu'a da zaka ci gaba da yi musu har Allah ta'ala ya amshi ranka. Lokacin da Allah ta'ala ya amshi ranka, to shikenan daga wannan rana kuma addu'a ta tsaya. Mun ga yanda kyau wannan kawo musu mukafa'ar da ta dace. Amma in ya zamanto ka waru waɗansu kwanaki, ka ce bari in yi sati ɗaya ina musu addu'a da kowane lokaci, amma in satin ya huce kuma shikenan. Ba kai mukafa'a ba. shine a kullum a dinga yin addu'a ta alkhairi iyaye malamai wannan kada a jefar da su muna jefar da su a bola to muna jefar da kimar mu da matsayin mu ne a wajen Allah subhanahu wataala na'am
babu لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود
نعم
فيه مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات صفة الوجه
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة wannan babu zai sanar da mu cewa la yusalu ba a tambayar komai bi wajihillahi da fuskal Allah illa aljannatu face dai aljanna idan ya zaman to ka zo kai roko da ka roki Allah wani abu to ba abun da yafi dacewa a matsayinka na bawan Allah musulmi ka roka kamar aljanna saboda aljanna ita ce afdalul matalib duk wani abin da ake ne ba duk wani wanda zai ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ba kyakkyawar da tafi a lahira ka samu aljanna duk wani mace-mace da zai a nan duniya ku ka tashi ba kada ka wuni ba kada ka kwana ba kada wallahi mai sauki ne in aka ce ka mutu ka shiga aljanna wadannan abubuwan duka manta su zakai kana mutuwa in aka ce dan aljanna ne ku a cikin ni'ima kadan za a tsoma ka a tambaye ka wai ka taba shiga cikin wani yanayi na hali na haula'i wanda baka ci abinci ba ka san ce kai ni ba san da wannan matsala din ba a lokaci ɗaya hutun da ja kamance da wacce ruhalar da ka sha to shi yasa duk abu in ka tashi kana addu'a kar ya zamanto ka manta da wato afdalul madalif kyakkyawan ƙarshe Allah ya arzuta mu kyakkyawan ƙarshe aljanna Allah ta'ala ya shigar da mu aljanna kaza duk waɗansu ayyuka na alkhairi duk wani roko da zaka yi ko in ka roki Allah ya baka kaza ya baka kaza a duniya to kada ka manta da kuma lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa bitaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata ko to ka nemi gidan lahira wanda gidan lahira ita ce aljanna tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin an Jabir radiyallahu anhu hadisi daga Jabir Allah ta'ala ya kare yadda da shi Jabir dan Abdullah yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace la yusalu bi wajhi Allah illa aljannatu la yusalu ba a tambayar komai ba a roƙon komai bi wajhi Allah da fuskar Allah illa aljannatu face dai aljanna aljanna ake roƙo wato ba wani abin da yafi dacewa da a roka da fuskar Allah face dai aljanna saboda wanda zaka roka din wanda la ta'azamu shay'un a'dahu ne go to kuma ba abin da yafi ka roka kamar aljanna mun gane irin ta wani buhulata ne ya shigo masallaci shi bukatar da ta kawo shi da yawa ji kayan shi ne aka rike da yawa sai ji wani a share da yana Allah ka fahimci ka goma mutu kuma da mutuwa kawai yana jigowa ya rashi ya baci kawai da koji ka goma ya ji wa mutu da ji da Allah kalmar ba mu shi hankali bi sai ka ga shi Allah ya mu jaddu shi wala tani ji da ba shi wala ba Allah kalmar ba mu shi to sai kani ne ya ce abin da zan roka da yawa ne ta je kaga shi wannan daji ta hamsu kai tsaye na'am wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi fihi masail a cikin wannan babu akwai masaloli wanda ya kamata mu fahimta a karkashin wannan hadisi na Jabir dan Abdullahi al-ula mas'ala ta farko annahyu an yus'ala bi wajhi Allahi illa ghayatul matalib wato hani game da ayi tambaya da fuskar Allah ka ce a baka dan Allah ko kai roƙon Allah face dai abin da yafi kokuwar abin da ake nema illa ghayatul matalib wato kokuwar abin da ake nema ita ce aljanna haula hanu dandin haka ma yake alaihi salatu wassalam wato ya faɗa ga wani daga cikin sahabban shi yace an wa iyanan din kawai anan muke ta fama. Yace to ni naji Mu'az yana ta ba mu wahala, yana dadewa yana addu'a, amma yace to kai me kai? Yace sa'altullahi aljanna wa sa'altuhu an yujirani minan nar. Ce amma la a'rifu dandana taka wala dandana ta Mu'az. Ce amma bun sabo gungunin da kake wajen addu'a da kuma gungunin Mu'az. Yace to ai ma haula hadu dandin iya dai gungunin da muke addu'a da muke wanda baka fahimce ta ba dai iya mu ma dai wannan ce muke. Eh nas'alullahi aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Mun gane da kyau. Al-thaniya isbatu sifatil wajhi. Mas'ala ta biyu a cikin wannan babin za mu fahimci tabbatar da siffa ta huska ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda manzo Allah ce la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna. Wato wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala dirazul awwal. Wato wannan shine abin da magabata na farko na ƙurai Allah ta'ala ya ji kansu da rahama, Allah ya saka musu da alkhairi abinda suka fassara. Wato amirruha kama ja'at wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ka fassara da wajhu rabbika huskar Ubangijinka. Duk sifa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wa kansa a cikin alqur'ani ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mai a cikin sunna wanda take ingantacciya, to ka tabbatar da ita kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya siffanta Ubangiji da wannan siffar, ko kuma yanda Ubangiji subhanahu wataala siffanta kansa da wannan siffa din. Wannan shine zaman lafiyarka. Na'am.
Babu ma ja'a fil law. Wa qawlillahi ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna wa qawlihi alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu.
Babu ma ja'a fil law. Wannan babe zai yi mana bayani dangane da abun da ya zo shi daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam game da abun da ya shafi fadar law da a ce kaza. To wajen fadar law din nan kashi-kashi ce. Akwai fadar law saboda rashin imani da kaddara, wanda wannan ita ce abun da ake magana ana. Amma law wanda take cike da kayi imani da kaddara ka faɗi wannan babu laifi. Ma'aiki ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahadaitu. Hadithin Abdullahi, hadithin Jabir ɗan Abdullahi, law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahadaitu walakin la yahillu minni haramun hatta yablugha al-hadyu mahilla. Wanda yana cikin Bukhari da Muslim. وقول الله تعالى da kuma fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace yaquluna, wato su waɗannan mushrikai suna cewa law kana lana min al-amri shay'un, da a ce akwai wani abu a hannunmu na lamarin wannan yaƙi din na lamarin rayuwarmu, ma qutilna hahuna, da ba aka kashe mu ba anan. Wato waɗannan munafiƙai ne wanda aka fita yaƙin Uhud da su, shikenan suke fada a junansu ga waɗansu cikin abokansu wanda aka kashe su. Yanzu ka ce da a ce mun san haka za ta faru ko za a kashe mana abokanmu, wallahi da ba za mu zo ba yakin nan. To shine Allah ta'ala ce law kuntum fi buyutikum labarazal ladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahisa ma fi qulubikum. A ce a cikin ku akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara za su mutu ko? To kuna ji dadin da sai sun fito. La barazal ladina kutiba alaihimul qatl. Da haka fitowa filin yaki ba shi yake nuni akan za a koma ba rai ba. Zama a gida da kwanci a gado ba shi yake nuni akan kuma za a dawoma ba tare da an mutu ba. Duk wanda ya dawoma a duniya, ba wanda ya dawoma a duniya. Duk wanda ya zauna a gida da wanda ya fita yaki kowanne dai daga ƙarshen mutuwa yake. Eh mana ai ta'addadatil asbabu fil maut wahid lidulil maut yunadi kullu yawmin yake ce lahu malakun yunadi kullu yawmin lidulil maut wa bunulil kharabi. Wato Allah tabaaraka wa ta'ala na da wani malaika wanda yana shela a kowane ni yana cewa lidulil maut, wannan lamul aqiba ce nan wasairura ku aihu lil maut liyakuna aqibatu ma liyakuna aqibatu ma auladtu almaut. saboda ƙarshen abin da kuka haifa din ya zama to mutuwa ne wa bululil kharab ku yi gini saboda ƙarshen wannan ginin da kuka wata ran rushewa zai wannan haka ne aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ashe wannan magana din magana ce wanda ba ta dace ba da kuma fadar Allah ta'ala da yace allazina qalu li ikhwanihim wato sune munafikai dai wadanda suka fada ga ƴan uwansu wanda suka fita yaki aka kashe su wa qa'adu su kuma suka zauna a gida ba tare da sun fita yaki ba suka ce law ata'una waɗannan masu kunnan kashi din da sun dakata mu sun bi mu lokacin da muka ba su shawara muka ce musu je su ce wa annabi ba su da dama iyalan su ba su da lafiya ko kuma dai su gaya mai wani uzuri mai karfi ai ma kutilu da ba za a kashe su ba to ta dalilin kunnan kashin su da suka yi suka ce sai sun fita tare da annabi sai sun kama mishi to ba ga irin ta ba yanzu an ce wa na ya mutu wa na ya mutu wa na ya mutu abun hakan din yafi alheri sun zo sun bar mana diya jarire da sauransu Allah ya ce to ul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqina kace da su in dai har da gaske maganan nan da kuke haka ne to ku tunkuɗe mutuwa ga kanku idan har ta zo muku ba wanda ya san lokacin mutuwa sai ya baiwa kanshi kariya barantana hala baiwa wani ashe shawarar da zaka bada akan cewa wani kada ya fita wajen yaki na daukaka addinin Allah baka fahimci ba wacece mutuwa inda ka fahimci wacece mutuwa wanda ita a cikin ɗakin ka da sojoji a kofar gidanka za ta bar su ta zo ta kai ɗayan nan da Allah ta'ala ya turo ta amsa kai ɗayan za ta zo ta amsa ga jama'ar ka sun kewaye ka gabaki da saboda an kaddara kai kaɗai za ka tafi to a nan kin za ta ɗauke ka ba sai ka je filin yaƙi ba ai mana na'am
صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
وفي الصحيح ya tabbata cikin wato hadisi wanda yake ingantacce Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira yace haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ihris ala ma yanfuka wato wannan gabar wannan hadisi ma'aiki yace al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini al-da'if wa fi kullin khair ma'aiki yace ihris kai kwadayi ala ma yanfa'uka akan aikata abin da zai amfane ka duk abin da kasancewa zai amfane ka to kai kwadayi akan tara shi aga na farko dai lada zai amfane ka a wannan gida na duniya zai amfane ka a gida na lahira zai amfane ka a kowane lokaci idan mutun ya fika yawan lada ya fika yawan kusanci da Allah idan mutun ya fika yawan lada ya fi ka hanyoyin kuma samun lada din saboda kana ƙara karatu ne kana ƙara samun hanyoyi na samun lada da yawa to ma'aiki yace kai kwadayi akan aikata abin da zai amfane ka duk abin da zai zamanto ya amfanar da kai ya amfanar da ƴan uwanka musulmi to kai kokari akan aikata shi man istata'a minkum an yanfa akhahu falyanfa'hu dukkan wanda ya samu damar ya amfanar da dan uwansa daga cikin hadisin Jabir dan Abdullah wanda yana cikin sahih Muslim Allah ya ce to ya amfanar da shi wasta'in billahi ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ka nemi agaji da sunan Allah wajen cimma burinka a kowane lokaci karka ce kai karfinka ko wayanka ko dubaranka ko kuma hankalinka ko iliminka shi zai baka wannan abu ka dinga neman taimako a wajen Allah saboda Allah subhanahu wataala shine khairul musta'ani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk abin da ka sa gaba karka ce kai ka yarda da hankalinka kawai iya wannan zaka dinga yi ba sai ka roki Allah ba ka dinga neman dafawar Allah a cikin tafiyarka wala ta'ajazanna ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kada ka gajiya wajen ta taburza wajen kakkamawa wajen kama jiki da aikata ayyuka na alkhairi. Dan kai abu guda ɗaya kai fashali, ba shi yake nuni akan in ka maimaita shi karo na biyu ba za ka sake yin fashali din, ba shi yake nuni dan kai na ɗaya da na biyu duka kai fashali ba ka ce ba za ka yi na uku ba. Kada ka gaji, kada ka gaji. A kullum in dai kana karatu ana gyara maka ku, to wata ran sai ka zo kai karatun da ana maka gyara 20, wata ran ka zo maimakon a maka 20 an maka 22. Kar ka ce kai kai abin nan kana tafiya kawai irin tafiyar wanda yake shiga ruwaci kullum ƙara samun matsala ake. Ka ci gaba, wata ran aka maka gyara 30 ku din da ka rubuta su, in dai kana kokari a gida wallahi wata ran sai ka dawo daga gyara 30 an dawo ana cewa sauran 10. Ka karanta guri mallam ya ce Jamil, ya ce Mumtaz, ka samu gyara 10 amma an ce maka Mumtaz, to ran da ka zo da gyara 1 fa, to yana ga mallam din kanshi wata kila sai ya zubar da ruwa a kasa ya sha saboda dadi, zai ce wani da ko biri bai fi shi barna ba. In yana karanta alqur'ani sai ka done kunnanka, amma yanzu wallahi ni karatun shi ya fi burge ni akan karatun kowa. Kaga wannan bangaren abin da ya shafi karatu kenan. To wallahi a komai in kace zaka dinga nuna gajiya da ka fara kaga an dan samu matsala kace kai wannan abin kai watsi da shi, ba abin da zaka ce ka same shi kawai kai tsi. Kana farawa ne in ka tubka ya kunce ko in ka tubka ya kunce, to akwai ranar da in aka tubka din kuntuwar shi sai Allah. Mun gane da kyau. To shine ma'aiki yace wala ta'ajazanna, kada ka gajiya wajen tabakawa kanka abinda zaka ci muriyarsa a gaba. Duk abinda zai zama to zaka ci muriyarsa ne a gaba ko, kada ka gajiya kace ka fasa. Ci gaba, wannan shi ma ɗaya ne daga cikin adireshi na samun nasara. Faduwa ɗaya ce daga cikin adireshi na samun nasara. In ba a tuntube ba a ganewa kaddara. Ya kulli jawadin kabwa. Din yanda ka kai a kwarewa da gwanancewa akan abu, to wata ran zaka yi tuntube ba yanda ka iya kuma. Kam shi tuntuban ka da hannu bibi. Wa in asabaka shay'un, maiki alaihi salatu wassalam yace idan wani abu ya same ka wanda baka so ba, fala taqul, kada ka ce law anni fa'altu kaza, da a ce na aikata kaza, lakana kaza wa kaza, to lalle da kaza ya kasance. Idan wani abu ya same ka wanda baka so abun nan ya same ka ba, ko ka fita kuka yi kicibis da kwalawa gai ina ta karu ranka ya dade zuwa ne za mu yi mu ci abinci a yi haƙuri kaza 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 kaza, shikenan daga ƙarshe dai suka maka ta jika biyar. Ka dawo gida ka ce da a ce bin huta ba wa da daren nan, da jika biyar likita yanzu ma tana cikin aljuhuna, to ashe baka san kaddara ba, la'alla jika biyar din kuma a ranar nan ka same ta. Me yasa baka ce ba da a ce baka huta ba da ba za ka samu jika biyar din nan ba, kake ce da a ce bin huta ba da jika biyar din nan tana aljuhuna. To tunda ka san cewa allazi a baka shine ya amshi, to kai imani da kaddara, mun gane. To wannan shi yasa wajen law kamar yanda muka faɗa tana da kwai wato huskoki, wanda mutum zai faɗe ta wanda bata dace ba shine wanda yake zai kore kaddara, zai sa shi ya zabanto yayi faɗa da kaddara. Amma irin law din da zaka zo da ita saboda ka nuna wa mutum abin da ya bai kyauta ba, wannan babu laifi a kai. Saboda kamar da muka hadisi na Jabir bin Abdullah wanda yana cikin Bukhari da Muslim, kuma irinsa ba ɗaya bane ba biyu bane a cikin sunna, wanda ma'aiki da kanshi ya yi amfani da law. Mun gane da kyau. Ka gana na Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sunan, bayan ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah ta'ala ya amshi ransa, ai an yi sabani akan wanda za su yi mushi wanka. To bayan an mai wanka hallo aka yi sabani akan da me da tufafin shi za a yi mai wanka ko ba da tufafin shi ba, sannan kuma aka yi sabani akan gurin da za a wanke shi za a binne shi. To na Aisha take cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'u, tace da ya bayyana a gare ni da farko abin da ya bayyana a gare ni da ƙarshe, abinda na gano daga ƙarshe wallahi ba wanda zai yi wa ma'aiki wanka face dai iyalansa. To kaga ashe fadar talau din nan ba za ka dora ta ba akan wannan law talau a zauna ma ku tudu, saboda masu maganar nan munafukai ne. Shikenan kaga wani dan uwanka ya zo shi gashi yanzu ya shekara 40 ba aiki ba arabi ba boko ba kudi ya ganshi kuma a unguwa kowa ya rena shi yanzu ka ga wani da kai karatu ka inda ake rike mana darajar nan ta buku wallahi kai ba da an rike maka darajar ka kalka ce mutane sai rena ka kai ne ka rena kanka tun da farko to ka ga wannan magana da za ka gaya mishi sai ka nuna mishi kuma da ƙarshe amma halin yanzu baka makara ba sai ka istidraki da halin yanzu baka makara ba ka ce yanzu ka kama jiki la'alla nan da shekara biyar sai ya ga cewa wai nan unguwa da duk suka rena ka wanda za a zo ko gaisa ya buska yi da su wani in ka je ma ka gaida shi cikin dattijawa wannan baya amsawa saboda abin da kake din ne bai dace ba amma da ka dawo ka shiga hanyar mutanen kirki ka ga mu dai kannin ka ne amma wa'annan tsahin namu wani lokaci in muka wuce ma za mu je mu gaida su suke fara gaida mu saboda mun rike mutuncin mu mun rike darajar mu to amma kai gashi to wannan babu laifi mutum ya faɗa haka dan kace to duk wanda yake karatu kaza duk wanda bai karatu ba kaza wanda da yake kaza ai rashin karatun ne da sauransu mun gane kuma lokacin wallahi indai ana so guri ya mutu rashin tattaunawa tana sawa guri ya mutu rashin nasiha tana sawa guri ya mutu in mutane ba su kama jikin su ba guri tun yana nan da ran shi to sai ya mutu mun gane to shine yace law anni fa'altu kaza da a ce na aikata kaza lakana kaza wa kaza lalle da kaza da kaza ya faru bazala ce walakin qul sai dai abinda zaka fada ka ce qadarullahi wato kaddara ce ta Allah haka Allah ta'ala ya so haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'ala abinda Allah ta'ala ya so shi yake aikatawa ba abinda mu muka so ba duk yanda zamu so abu ya kasance in dai Allah ta'ala bai so faru wannan abun ba bayan da za a yi wannan abun ya faru fa inna law taftahu amala shaytan maiki yace hakika fadar law tana budewa aikin shaydan shine shi kuma yasa maka matsala fa Idris yake so yasa maka shi shaydan in irin a cikin salula ne akwai irin application din da in ka ganshi a cikin salula ba alheri ba yake janyo maka to yi shaydan alaka shi da bil adama alaka ce wanda ba alheri yake janyo mishi ba a kullum shaydan in yazo kamar yanda Allah ya ce a Qur'ani ko shaydan yace fa bi izzatika ya ce la uyyanahum ajma'inakum to duk yanda iblis shaydan zai zo maka ba wai alheri bane zai saka kai in ya bude maka kafa ta alheri 10 to akwai moruwar da zai ina yanda zaka ga cewa yahudawa ne suna ma abun ladan in kaga sun mana alheri 1 alheri 2 alheri 3 alheri 4 alheri 5 wallahi kaga za su yi yin khuddar da nan da shekara 20 ne suke so su ci muriyarta ba yanzu ba amma shekara 100 ma za su iya khuddata ba wai su za su ga ba wannan abun diyan su da jikocin su za su gani kuma lokacin kafin su rasu sai sun wa diyan su da jikocin su nasiha akan cewa wasiya akan wannan aikin da suka dauko su ci gaba da shi dan akwai ranar da wannan abin zai hoshi ruwa za a sha ruwa to amma mu so muke yanzu kawai sha yanzu biya yanzu ka zo ka fara taimaka wa mutane ka kawai sun yarda da kai 100% lokacin da aka zo da ekwal ina gani shekara 60 da ta huce ba yan shekara 60 na yanzu a lokacin suna yan shekara 8 shekara 9 za ka ga a lokacin mutum gidan shi ake zuwa da karfi a kama danka a kai shi da aka madanka akai shi da kullu kuma in aka kai shi ba wai kyauta za a kyale shi ba kana komai yi mishi zai amma kuma a dinga fifita shi akan wanda din su salafa ga cewa an ce yaro abincin shi a can a bashi kai ya komai da komai kuma a raka taimakawa iyayen nashi da kadan kadan ana ta tafiya sai ya zamanto an fara cewa sai za kakure shi za a raka taimakawa da kadan kadan ana janyewa tallafin har ta kai yanzu in kuwa kai diyan ma za a watso muku da su ana na yanzu ya ta kai kuma yanzu ku ne za ku dauki kudin ku kai an samu nasara amma fi bidayatul amr ba haka bane fi bidayatul amr su suke raba kudin ana cewa ba a so wani za ka gani in aka ce dan shi ya shiga boko kaman ka shiga jahannam to amma yanzu ka ga yanzu in ba baka bokan ne a yanzu ko in ma baka bokan ne a yanzu a ce ma ka shiga jahannam ana yake dahu ne din din shi bai sa sabo dokon ya me yake karatun Qur'ani karatun Qur'ani wallahi kaje ne karatun Qur'ani ta kanas to eh wallahi saboda an yi algazul fikiri shi kuma mal algazul fikiri yafi matsala sama da yaki wannan na takobi wanda da abin da aka sani shine karatun Qur'anin da hadisi to amma yanzu wannan ba wannan bane ba wannan tunanin bane yanzu akwai wanda za ka ga cewa yayin aka ce diyan shi Franco Arab suke saboda waya kai shi bangaren Larabci zai koyi addini amma duk da haka ji wadan suna so kan shi gashi kaje kan santa su koyi France su zaman to wayu da sauransu akwai wani malami cikin satin ne ya fito dan Abuja yayi magana akan wata tayi magana akan cewa din yaran da ya iya angle wata mace ce cikin yan wasan Hausa tace ai din mu yaron da ya iya turanci to iyayen shi su ma za su ji shu'urin cewa ba su yi asarar aihuwa ba yace jahilin banza jahilin yace ki zo Abuja ki ga yadda inda masu turanci suke bugwa yace din yaron da bai yi karatun Qur'ani ba bai san addini ba yace shine wanda iyayen shi suka yi asarar aihuwa ba wanda bai iya turanci ba yace Allah dina turanci wallahi din ya tace mutu jahilin banza jahilin mai yace yace kika iya turanci to kaga yanzu sai zama asbahul ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan na'am yanzu abin da yake sananne a da wanda shine in baka da shi za a maka guri za a ce baka kyautawa bakanka to yanzu ya koma shine wanda in kana da shi din ma za a maida ka bagida shi na'am
في مسائل الاولى تفسير الايتين في آل عمران الثانيه النهي التسريح عن قول لو اذا اصابك شيء الثالثه تعليل المساله بان ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعه الارشاد الى الكلام الحسن الخامسه الامر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانه بالله السادسه النهي عن ضد ذلك وهو العاجز
fihi masail a cikin wannan babu akwai masaloli wanda ya kamata mu fahimce su masala ta farko tafsirin ayoyi guda biyu wadanda suke cikin suratu ali imran allazina qalu li ikhwanihim qalu law ata'una da kuma yaquluna law kana namin al-amri shay'un ma qutilna hahuna althaniya masala ta biyu annahyu sarihu hani wanda yake a fili karara wanda yazo daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da fadar law idza asabaka shay'un idan wani abu mummuna ya same ka althalitha mas'ala ta uku ta'lilul mas'alati wato illanta wannan mas'ala din bi anna zalika yaftahu amala shaytan cewa fadar law yana budewa aiki na shaytan ne arabi'a mas'ala ta hudu al-irshadu ila al-kalamil hasan wato shiryar da bawon Allah musulmi zuwa ga magana wanda take kyakkyawa lokacin da wani abu mummuna ya same shi ya ce qadarullahi wa ma sha afa'ala al-khamisa mas'ala tabiyar al-amru bil-hirsi ala ma yanfa'u ma al-isti'anati billahi umarni daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam akan mutun ya zamanto yayi kwadayin kan aikata abin da zai amfane shi tare da neman taimako da agaji a wajen Allah mas'ala ta shida النهي عن ضد ذلك وهو العجز وتهني gaciyar wannan shine mutun ya zamanto ya gajiya ya daina abin da ya dace na'am karanta baban nan sai mu kwana a gaba
babun nahi an sabbi rihi an ubay bin ka'b radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu riha fa idha ra'aytum ma takrahun faqulu allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi rih وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر ما في هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي
باب النهي عن سب الريح wannan babu zai mana bayani dangane da hani game da da zagar iska idan iska ta taso kada mutun ya fadu magana wanda take mummuna ga wannan iska din ga abin da ya dace ya fada hadisi daga Ubayy dan Ka'ab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tasubbu riha kada ku zagi iska kada idan ku ga iska ta gama ta taso ku zazzage ta ku ci mutuncin ta kace kai wannan kurar da akai ina kaya na biya a shine din ta buce mini sun zai na sake shi yana sake wanki fa idza ra'aytum ma takrahun idan ku ga abin da kuke kyama wanda iska ta zo da shi fa qulu wato ku fadu wannan addu'ar ku ce allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha ya ubangiji haqiqa mu muna roƙonka alkhairin wannan iska da khairin abin da alkhairin abin da yake cikin wannan iska da kuma alkhairin abin da aka umarce ta da shi wa na'udhu bika min sharri hadhihi rihi ya ubangiji muna neman tsarinka daga sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da sharrin abin da yake cikin ta wa sharri ma umirat bihi da kuma sharrin abin da aka umarce ta da shi wannan hadisi Tirmidhi ya inganta shi na'am
fihi masail al-ula an-nahyu an sabbi ar-rih الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر
فيه مسائل أتكن ونن بابي أقوي مسألولي وندي كما تأتي من فهمت الأولى مسألة تفرق النهي عن سب الريح حني غمد أبن ديشا فذا غر إسكا kada mutun ya zage ta ko ya faɗi magana wanda take mummuna game da iska athaniya mas'ala ta biyu al-irshadu ila al-kalamin nafi'i wato shiryar da bawa zuwa ga magana wanda take mai amfani idza ra'a al-insanu ma yakrahu idan mutun ya ga abin da yake kyama daga iska ya ce allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi ila akhiri al-hadith athalitha mas'ala ta hudu ta uku al-irshadu ila annaha ma'mura wato shiryar da wato mutane zuwa ga san cewa iska ita ma umurni ne ake bata ba wai ita take tasowa da kanta ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bata umurni ta taso sannan take tasowa ar-rabi'a mas'ala ta hudu ta karshe a wannan babi annaha qad tu'maru bi khairin haqiqa iska za a iya umurtarta da alkhairi wa qadatu umaru bi sharri kuma za a iya umartar da dake shari alkhairi falam ma ra'awhu aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mudiruna bal huwa musta'jaltun bihi rihun fiha adhabun alim abinda muka yi daidai Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tattaban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik